بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميز أشرين دعوك قوات الرجب هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دير دريه دا قوم شاترا وان دي 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 شاء دي قوات النوفمبر 1998 الشيخ المحدث الألامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي الرفع من السجود دقو وادق سجودا فنن بادي منبارة كرانتاشي جيالوكا سيقولي ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا سأنكم من ذا الله كفنت ينا تقو كنش لك سجودا ينا مكبرا معنى ينا تقو كنش ينا الله أكبر باو ينا تقو وكما ينا جن كبرا تنبا أعبادي دي بني جن وانا كبرا أجات الله أكبر هسي أندر زوا زما أبندك يديدي شيني الله أكبر سيكا زونا البخاري ومسلم سوسكر ويتوانا حديثي وامر بذلك المسيء صلاته كما النبي يا عمر تشمو تمن نند يزونا ين باتتشي صلى دچي واي دقو كنش دقا سجودا ينام يكبرا فقال النبي يتشي دشي لا تتم صلاة لأحد من الناس اتكن وان النسخة يازو وان بقو يازو دا لا يتم كذكري نبا يا بچي تازا اشاري اساتا لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد سندر وني cikin mutane ba za ta cika ba har sai yayi sujuda hatta tatma inna mafasiluhu in yayi sujuda kuma sai gabobin shi sun natsu a cikin sujuda din kuma ya kula sa'annan yace Allahu akbar in yayi kabbara wayar fa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan sai kuma ya dago kan shi sai ainihin zauna har sai ya daidaitu a zaune dafa'an sannan sai tashi. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi wal Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Al-Imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim akan hukunta wannan hadisi cewa hadisi ne sahihi. To wannan dagowa ana magana daga sujuda farko ne. Don haka in ka dago to ka dago ne zuwa ga ka zauna tsakanin ainihin sujuda zuwa sujuda ta biyu da zaka koma. Za a zo inda zaka ji dagowa daga sujuda ta biyu a yayin da za a ce annabi yana dagowa sai ya zauna jilsatul istiraha kenan. Amma nan da yake hatta yastawi qa'idan ka dago daga sujuda har sai ka daidaitu ka natsu a zaune to zama wanda zaka daidaitu sa'annan ka koma sujuda ta biyu ake magana. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan manzo Allah ya kasance yana daga hannayen shi tare da wannan ainihin kabbara wani lokacin. Me yasa Ash-Sheikh Al-Albani yace wani lokacin? Saboda akwai wasu sahabban kamar Abdullah dan Umar ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya daga hannun shi a yayin tafiya sujuda ko yayin dagowa daga sujuda. Sai kuma aka samu sahabbai 10 suka ce annabi yana dagawa. 10 sun ce annabi yane, daya ya ce annabi baya yi. To sai a duba wancan daya cewa yayi annabi baya yi nafiyu ne, don haka ya kore cewa annabi baya. Sai aka samu wasu 10 sun tabbatar, sai a ce al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi, wanda yake tabbatar da kaza cikin sahabbai to ana dauka maganar shi a dora akan wanda yake korewa. Wannan da yace baya dagawa to bai gani bane, waɗannan kuma sun gani ne, dan haka kowa ya bada labarin abin da ya gani. To yanzu kai ya rage maka, sai ka tsaya ka dubiya ya ake aiki da waɗannan hadisan. Ba cewa ba kai to tunda dai wannan yace annabi baya dagawa to wanda ya ga dama ya daina dagawa, tunda wannan yace annabi yana dagawa wanda ya ga dama ya ta dagawa, sai ya ce a wannan ya nuna wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama baya dagawa amma nadiran ne. Tunda mutum ɗaya ne rak ya ganshi yace baya dagawa, mutum 10 kuma suka ce sun gani sun shaida yana dagawa, ya nuna mafi yawancin lokaci yafi dagawa. To dan haka da ya hada waɗannan hadisai shi yasa yake ahyanan. Don haka garka je ka karanta hadisai ne sahihai suna nan cikin sahihul Bukhari. Abdullah dan Umar zaka ji ya ce amma annabi baya dagawa a tsakanin sujuda guda biyu. To kamar yadda muka fara fade a karatu tukan baya, Abdullah dan Umar fa ya bada labarin abin da ya sani ne. daga ƙarshe aka zo aka sanar da shi cewa fa wasu sun ga annabi yana yi, da ya ji abu ya tabbata shikenan shi ma sai ya ci gaba da zaka zo ka ji inda shi da kanshi yana yi. Sa'annan al-Imam al-Humaydi malamin Bukhari ne da yana da littafi al-Musnad mujalladi 2, a cikin wannan al-Musnad ya ruwaito cewa Abdullah dan Umar da aka yi mishi nasiha cewa fa abinda kake cewa annabi baye fa, wasu fa sun ga annabi yana yi, sai ya dawo shi ma yana yi, kuma ya dawo yana umarni da yi. In yana zaune gefe guda dan ka kana sallah baka daga hannu a tsakanin sujuda biyu, sai ya dauki tsakuwa sai ya dan jefe ka haka, in ka dan waigo ka fahimci abin da yake nufi sai in maka nuni ka rinka daga hannu a wajen sujuda. Kun ji malaman Allah kenan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u ha'ula'i humul ulama'u haqiqatan wa hum warasatul anbiya'i haqqan, sune haqiqanin malamai kenan. Ma'ana dukkanin malami lallai dai ya san cewa dama ba lallai kwakwaloshi ta kewaye dukkan ilimi ba, Allah ne ya san komai, to ba lallai ne malami ya san komai ba, to amma lallai ne duk ran da aka kawo wani malami abin da bai sani ba ya ji ya tabbata, to lallai dole kuma ya bi wannan. In ko yace ai shi iya abin da ya sani iyakar ilimi kenan, to yana nufin ya tarayya da Allah kenan akan cewa ya gama kura ilimi, dan haka duk abin da aka kawo sabanin ilimin shi ba ilimi bane. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka daga hannu a yayin sujuda ko dagowa daga sujuda sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Jama'an musulmi su rinka yi, ku rinka umarnin ƴaƴanku da matanku da duk kowa da kowa ya rinka yi. Ya kamata lallai ne sallar mu ta saba wa irin sallan nan da muka gada iyaye da kakanni, saboda wannan sallah da muka gada iyaye da kakanni Allah baya kaunarta, saboda ba akan ilimi suke yin ta ba, suna yin ta ne kawai duk wanda ka taba sai ce haka muka tashi muka ga ani, to wannan shine zunzurutun maguranci kenan. Da an taba su ina dalili sai su ce iyaye da kakanni, Allah madaukakin sarki yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la ya'qiluna, ku da ke cewa za ku bi iyaye da kakanni, yanzu iyayen naku koda jahilai ne za ku bi su, iyayen naku koda dabbobi ne ba su da hankali za ku bi su. Sai Allah ya ce kaga misalin irin wannan, to kaman mutumin da ya zauna yana kiran dabba ne da abin da ba ta fahimta, akuya ce ka siyo mata dusa sai ka ce keki marma zake zo ki ci dusan nan ina sauraron ki, tana fahimta abin da kake cewa? To misalin mutumin da yake cewa shi zai bi addinin iyaye da kakanni kenan, matukar iyayenka da kakanninka ba annabawa bane, haramun ne gare ka kace kai kana bin addinin iyaye da kakanni. Alherin Allah ya kai wa Annabi Yusuf, Annabi Yusuf da yake annabi ne da aka taba shi sai ya ce wattaba'tu millata abai, ni kam addinin da nake bi na iyayena da kakannina ne, Ibrahima ina bin addinin ainihin Annabi Ibrahima kakana, wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaqub, har ya lissafa waɗannan annabawa iyayen shi da kakannin shi da yayyan uban shi, sai ya ce sirrin wannan addinin namu shine ma kana lana an nushrika billahi min shay'in, mu kun ji kan gidanmu, dadan gidanmu kenan, mu bai kamaci dan gidanmu yayi shirka ba mu. To kaga wannan su addini suke, amma kai ka tashi kaga baban kai yana maguzanci ko kuma baban kai yana wani addini daban wanda yake ba akan ilimi ba, da an taba ka sai ka ce mune addinin Allah da annabi ne, sai ka kauce. In babanka addinin da yake ya dace da addinin Allah da annabi, kun tafi can tare, amma dai lallai alfahari ya tabbata ga Allah da annabin Allah, amma ba ka ce mu ai yadda muka gada iyaye da kakanni ba za mu bari ba, a dole ku bari ai, in baka bari dan Allah ba za ka mutu dole ko, to shikenan ai. Saboda haka lallai ne sai a rinka nuna wa mutane ga yadda fa annabi yake. In ga matarka tana sallah ba daidai ba sai ka ce a'a ke wannan ba kyau, ba kyau ba kyau, an tuba daga wannan. Sai an yi karakara dan Najeriya fa aka ce kaza ce, aka ce ba ta san alhamdulillah ko, sai da ji ka abu kokoro dan Najeriya an kai mishi kwatance zai ganewa, sai ka ce wannan irin sallah da kake ba kyau, ba kyau ka daina, ba kyau, in aka mutu ane ba a samun rahama, wacce sai ka ce ga wadda ake ina aka samu, sai ka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. To shine sai yake cewa wa kana yarfa'u yadayhi ma hadha takbir ahyana, wannan lokacin annabi yana daga hannayen shi tare da wannan kabbara. Wannan hadisi al-Imam Ahmad wa Abu Dawud sune suka rawaito shi bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci, wa bi raf'i huna wa inda kulli takbiratin qala Ahmad ha huna wa bi raf'i ha huna wa inda kulli takbiratin qala Ahmad, daga hannu a wannan wuri, ma'ana yayin dagowa daga sujuda ko, da kuma daga hannu a duk wurin wata kabbara. To Imam Ahmad ya bata fatawa da haka, duk inda zaka ce Allahu akbar durƙusawa zaka yi ko dagawa zaka yi, Imam Ahmad yace to ka daga hannunka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Fasil Bada'i, a cikin littafin Bada'i Ibn al-Qayyim ga al-Imam Ibn al-Qayyim, littafi ne mujalladi 2 juz'i 4, sunan littafin cikakke Bada'i'ul Fawaid. Fa'idoji ne yake kawo maka na ilmomin komai, ga sunan kawai sai abin da ka gani. Ilmomin sun shafi na addini ne, sun shafi na rayuwa, sciences ne, sai ya ce maka hikima game da kaza, hikima da ta sa sura kaza ta fara da Sad shine kaza, sura kaza da ta fara da Alif Lam Mim hikima shine kaza, hadisi kaza da yake cewa kaza, ko ka san wani sirri da ke cikin shi, lugar Larabci harafi kaza da kaza. Fa'idoji ne akan komai kawai aka hada maka. Mujalladi 2 ne juz'i 4, to shine Ash-Shaykhul Albani yace ya dauko wannan magana da zai kawo mana ne a cikin littafin Bada'i na Ibn al-Qayyim a cikin juz'i na 4 shafi na 89. Ibn al-Qayyim yace, kuma haka ake karanta wannan suna, na shayin tambihi akai, wasu na cewa Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim, a'a sai ka sanya shadda akan ya, ka ce Ibn al-Qayyim, saboda baban shi director ne na wata makaranta al-Jawziyya, to shine Qayyim al-Jawziyya, director kamar a ce nan director na polytechnic misali, to in ka cire mubaf, mubaf ilaihi, sai ya zama al-Qayyim, to shine Ibn al-Qayyim, ana ce mishi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dan director Jawziyya makaranta ce, kamar nan ka ce dan director polytechnic, to in ka cire poly din haka kaga sai ka ce dan director ko, to in zaka ce dan director sai ka ce Ibn al-Qayyim, sai ka sanya wa ya din shadda kaka ce Ibn al-Qayyim kawai. Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim yace wa naqala anhu al-Asram, al-Asl Ibn al-Asram, yace al-Asram ya dauko daga al-Imam Ahmad, sai Albani sai sanya a cikin kausi sai yace asalin yadda yazo a cikin littafin Ibn al-Qayyim din yace Ibn al-Asram, shine Albani ya jara yace ba haka bane, wato sunan wani almajiri ne na Imam Ahmad, sunan shi Asram, to amma sai kuskure ya faru a cikin bugun wancan littafi da Albani zai dauko, madadin a ce Asram yace, sai aka ce dan Asram yace, sai Albani ya gyara sai yace ko da yake asali ga yadda yake a rubuce, wato shine ya gyara ke, ashe kaga nan mai kana karatun littafi ka rinka da kan gado ke, kana karatun littafi to ya zama kai kanka kana gyara-gyara, don haka za ka yi karatun littafi sai ka rike jiro ko tansiri a hannunka, da kaga kuskure sai ka gyara, amma sai ka duba kai din nan ka isa ka gyara kuskuren tukuna, ba kawai ka je ka ga wani abu ka soke ka ce kai ba haba ka da Allah a sharar na ana. Wa qabsu ila ar-raf'il yadaini, al-Asram al-Majirin Ahmadu dan Hanbali ne yace an tambayi Ahmadu dan Hanbali game da hukuncin daga hannaye a sallah, fa qala sai yace fi kulli khafdin wa rafa, duk inda mutun zai sunkuya ko duk inda mutun zai daga a sallah to ya daga hannun shi. Qala al-Asram, sai shi Asram yace ra'aitu Aba Abdullah, to naga baban Abdullah shi kanshi Ahmad kenan, yarfa'u yadayhi fi salati, yana daga hannayen shi a cikin sallah, fi kulli khafdin wa rafa, a duk inda ya durƙusa ko duk inda ya daga sai ya daga hannun shi. Jama'a mun fahimci wannan ko? Wabihi qala ibn al-Munzir, al-Imam Abubakar ibn al-Munzir ma haka ya bada fatawa. Al-Imam Abubakar ibn al-Munzir babban malami ne, ya rayu cikin karni na 3 zuwa na 4, ya karantar da mai risala, babban malami ne, yana da littafi al-Ishraf ala madhahib ahli al-ilm, yana da littafi al-Ijma', to shine Ash-Shaykh al-Albani yace shi ma ibn al-Munzir din nan yace sunna ne daga hannu a ko ina a sallah. Wa Abu Ali min ash-Shafi'iyya, da kuma wani babban malami al-Imam Abu Ali daga cikin mazhabin Shafi'iyya, wa huwa qaulun an Malikin wa Shafi'i, yace an samu wannan magana ma daga Imam Malik da Shafi'i. Imam Malik yace a daga hannu a ko ina a sallah, to amma Malikiyan suka daga hannu so daya suka aje shikenan sai kuma gobe, don haka muka tashi mu ga ana to Malikiyya kenan, don haka akwai bambanci tsakanin Malikiyya da Maliku, don haka mai risala da yazo sai ya bambance yace zai yi rubutu akan mazhabin da Maliku yake akai, sannan da kuma ainihin hanyar mabiyan shi, ma'ana mazhabin Imam Maliku daban, mun fahimta mazhabin Malikiyya kuma daban, Maliku sai yace kaza sai kuma ka samu Malikiyya sun saba wannan, kwatan kwaci ya ishe ka shine wannan misali. Imam Maliku gashi ya ce a daga hannu a ko ina a sallah, su ko Malikiyya sai suka ce in dai aka daga a wajen kabar harama to ba za a sake dagawa ba, menene hujjar su? Suka kawo ainihin dalilai guda biyu, daya dalilin mai inganci ne sai suka kuskura fahimtar shi, sai kuma dalilin rubabbe ne sai suka yi hujja da shi. Ɗaya mai inganci shine hadisi sahihi, za mu zo mu karanta shi a ƙarshen wannan littafi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ga sahabbai in sun zo sallama sai suna nuni da hannunsu haka, sai su assalamu alaikum wa rahmatullah sai su nuna da dama, assalamu alaikum wa rahmatullah sai su nuna da hagu. Sai ce me yasa kuke daga hannunku kamar bindin doki haka a sallah? To sai ce su daina daga hannu. To sai malikiya suka ce to wai daga hannu ake nufi a sallah wuraren ayyuka. To kun gani wannan dalili ne mai asali, sai ba su ba shi fahimtar da yake ba. A wurin sallama ne suka zo suna nuni da hannu haka dama da hagu, sai ya hana su. Ba wai wurin durƙusawa ruku'u ko kuma ɗagowa daga ruku'u ko sujuda ba. Dalili na biyu kuma wanda suka kafa hujja da shi shine hadisin ainihin Ibn Mas'ud, wanda Tirmidhi ya rawaito shi cewa an ga annabi ya ɗaga hannun shi a sallah so ɗaya, to bai sake ɗagawa ba. Wannan hadisi ne da'ifun jiddan, wato hadisi ne munkari matruk, don haka bai halatta a yi hujja da shi ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To Imam Malik da yake a ɗaga hannu a ko'ina a sallah, wa Shafi'i da al-Imam Shafi'i kama fi tarhu at-tasrib, kama yadda ya zo a cikin littafin tarhu at-tasrib. Littafin tarhu at-tasrib littafi ne mujalladi uku, kuma akan buga shi a cikin mujalladi hudu. Al-Imam Abdurrahim al-Iraqi shine ya rubuta shi, yana kawo matsaloli ne dangane da fiqhu, kuma yana takhrijin su ainihin a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha ar-raf'u huna an Anas, kuma ya inganta daga hannu din nan anan daga Anas, cewa Anas yana daga hannun shi yayin dagowa daga sujuda cikin sahabbai kenan. Wa Ibn Umar da Ibn Umar, sahabbai biyu kenan misali. Wa Nafi'in wa Qawusin wal Hasan al-Basri wa Ibn Sirina wa Ayyub as-Sakhtiyani, waɗannan manya kuma cikin tabi'ai da Nafi'u da Qawus da Hasan al-Basri da Ibn Sirina da Ayyub as-Sakhtiyani, malamin Imam Malik ne, da Ibn Sirina da Ayyub as-Sakhtiyani dukkan su malaman Imam Malik ne. To dukkanin su sun bada fatawa akan cewa a daga hannu a wannan wuri din, kama fi Musannaf ibn Abi Shayba, kama yadda ya zo a cikin littafin Al-Musannaf na Al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba, mujalladin farko Shafi na 106, bi asani da sahiha, yake da isnadai masu inganci anhum, haka aka ruwaito daga gare su. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Dama an ba kumanta ba, Albani ya mana wannan alƙawarin a farkon littafin, yace idan a sama ya kawo cewa gashi daga Annabi, sai kuma a ƙasa ya kawo maka malaman da aka samu sun dace da wannan sunna, tare da cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ta buƙatar wai wajen aiki da ita a ce sai wani malami ya taɓa aiki da ita. Ba za ka ce to wannan hadisin yanzu an samu wani malami da ya taɓa aiki da shi, in ka faɗi haka kayi bid'a a cikin musulunci. Sunnar Annabi tana tabbata ne da tabbatar kanta, da zaran hadisi ya zo ya tabbata, to wajibi ne sai ka yi aiki da shi. Amma ka ce to bari mu duba mu gani shin wani malami ya taɓa aiki da shi, to wannan kuma ka kawo wata bid'a, wato kana kwatanta sunnar Annabi da cewa ɗariƙa kenan. Domin addinin ɗariƙa ne, bai halatta ka yi zikiri ba, suka ce sai in wani shehi ne ya ɗiba maka, ya ce da safe ka yi kaza, da rana ka yi kaza, da almuhu ka yi kaza, bayan juma'a ka yi kaza. Ma'ana su a wurinsu addini ya zama kamar wutan nefa. Wutan nefa an ta taho daga kayan gidan kai tsaye, ba za ta shiga cikin socket ɗinka ko glove ɗinka ba, sai ta fasa shi ko? Don haka sai an samu ainihin transformer, an sa angoku wanda zai rage mata ƙarfi. To ma'ana wurin addini ya taho kai tsaye daga Allah ko daga Annabi, to a samu wani shehi tukuna ya gaggabje wani abubuwa gefe dama da hagu, sannan kai kuma ragowar sai ya baka kai. To wannan ba addinin musulunci ba ne. Addinin musulunci kai tsaye kake ɗaukan shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa a lokacin sahabbai waɗanda suke ƙauye, idan mas'ala ta kama aka ba su fatawa, suka ji fatawar ba ta yi daidai ba, sai su rugo da gudu kai tsaye. Duk ashe wannan yana nuna maka duk sanda ya zama addininka kai malamai kake nema kawai su nuna maka menene su kawai ya dace da su, ba wai shari'a ba. Wallahi tallahi sai malamai sun baka wahala. Wani dan shi aka dauka kwadago, kamar da Bukhari da Muslim suka ruwaito, an dauki dan shi kwadago kawai sai tsautsayi yasa yaron sai zina da matar mai gida. Haya haya aka kama dan shi aka ce to yanzu abin da za a yi zai bada ainihin akuya 100 da kuma baiwa guda daya. Yaji wannan fatawa ta yi zafi, ba rahama a ciki. Akuya 100 da baiwa kwaya daya, yaro saboda yayi zina sai sheko da gudu sai taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya taho birni ya baro ƙauye, yana zuwa ya samu manzon Allah, ya Rasulullahi ka ji abin da ya faru ga ɗana. Manzon Allah ya ce akuya 100 da baiwa dukka rike abinka, ɗanka za a yi mishi bulala 100 a kulle shi ainihin tsawon shekara ɗaya. Kai kuma Anas ka yi sammako da safe, in ka je wannan mata ta tabbatar da ta yi zina ka jefe mini ita. to da mutumin ya zauna mahallin shahid sai da yace ya rasulullahi nazo ne kai mun hukunci ka ji tsoran Allah kai mun hukunci da littafin Allah yanzu wannan ba kawai ya zama dan birni kenan to yanzu a cikin birni ne kuma ake gogormaya da mutane a yadda da maganar littafin Allah sunna manzon Allah kuma suna cewa a'a sai kuma a koma baya in ka kawo aya kai tsaye ko ka kawo hadisi sai a ce to a duba wannan malam ya taba aiki da shi to wannan ba addinin musulunci bane ku tuba ku daina bid'a ce yana cikin ar-risala ta al-imam shafi'i imam shafi'i yace hadisin annabi yana tabbata da kanshi ne ba wai yana tabbata da cewa wani malami ya taba aiki da shi ba to amma saboda mutane sun tashi a haka duk sanda kace Allah ya ce ko annabi ya ce sai a ce to yanzu nan an taba samun wani malami ya aiki da wannan to shi yasa kaga malam sai yace to in ya kawo maka Allah ya ce annabi ya ce to kuma duk da haka dan dai a daure ka zama baka da mafita sai a ce to malam wani da malam wani da malam wani sun yi aiki da shi din to ya ranka mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu kuma ya furishi rijlahu al-yusra to wajen zama tsakanin sujuda guda biyu annabi yana yin zama nau'i biyu ko ya zaman iftirash zaman iftirash shine ya dauki kafar shi ta hagu ya kwantar da ita sai ainihin zauna a kanta kafar shi ta dama kuma sai ya kafe ta yatsun sai su fuskanci al-qibla shi yake kira iftirash akwai kuma zaman ika'a zaman ika'a shi kuma kala biyu ne to na sunna din shine ake yi anan shine mutum ya zaunar da ainihin wato kirjin kafafuwan shi wato daidai yatsun shi ya kifa su a kasa sai ya zama bayan diddigen kafar shi sai ya dora duwayoyin shi akai wannan shi ake kira ika'u to sai ya zama ka hade kafafuwan naka sai ka dora duwawun naka akai shine ika'u to wannan sunna ne amma a tsakanin sujuda guda biyu kawai daga wannan sujuda ka dago to zaka iya iftirashi wataran kai ika'a ba ayin ika'u a zaman tahiya na farko ko zaman tahiya na biyu mun fahimci wannan sai dai a wannan zama wani lokacin kai shi wani lokacin kai iftirash to akwai ika'u kuma wanda shari'ar musulunci ta hana ayi shine mutum ya zauna ya goce kafafuwan shi dama da hagu bayan ya lankwashe su sai ya koma ya daka da gindi da duwawun shi haka in ya zauna sai kuma ya aje hannayen shi a kasa to wannan shari'ar musulunci ta hana kuma ko ma ba a hana ba zaka ga kai babba da kashin kai kwari akwai wahala yara kanana da kashin su bai kwari ba su zaka ga suna iya yi ya zauna akan tsawayen shi ga kafafuwan shi ya lankwashe su dama da hagu ya aje hannun shi a kasa to wannan an hana to shine ika'u wanda ake magana to so da dama an san daga kun zauna kun yi irin wannan na sunna sai su ce ai wannan an hana sai a ce a'a suna ne yayi daya amma aikin daban-daban ne dukkan su sunan su ika'u akwai na sunna akwai na makaruhi to wannan na sunna din ne don haka ilimi sai an tsaya an fahimce shi yadda yake in ba haka ba sai a ta bankaura Allah ya shiryar da mu kuma ya furishi rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alayha sannan sai kuma annabi ya shimfida wato ya kwantar da kafar shi ta hagu sai ya zauna akan ta mutuma'innan a natse wannan hadisi gashi ya takhrijin shi yace al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi fi juz' raf' al-yadaini a cikin littafin shi mai sura juz' raf' al-yadaini in ba a manta ba a kwanakin baya can mun zo da misali akan juz'ul qira'ati khalf al-imam wato malaman hadisi sun karkasa tsarin rubuta littafai in ka ji sun ce wa littafi sahih to suna nufin wannan hadisan da ke ciki malamin yayi kokarin ya tace ingantattu to babu malaman da suka gamdakatar akan haka sai Bukhari da Muslim akwai malaman da su ma sun rubuta littafai sun sanya musu sahih amma ba su dace ba kamar Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da ainihin Abu Ya'la da makamantansu akwai kuma ma'ajim in ka ji an ce mu'jam ma'ana malami ne zai dauki alƙalamin shi sai ya rubuta littafi a bisa tsarin malaman shi sai ce malaman shi da ya karatu a wurin su masu suna Ahmad sai tattara hadisan su duk sai kai ta ganin haddathana Ahmad in ya gama sai kuma ya ce babu manismuhu Abu Bakr babin malamai na dake da suna Abubakar sai kawo hadisan su shine zaka ji ma'ajim akwai al-Imam Tabarani yayi littafi al-Mu'jam al-Kabir mujalladi 20 ne juz'i 40 akwai kuma na tsakiya shine ainihin al-Mu'jam al-Awsat shi kuma wannan mujalladi 8 ne akwai kuma al-Mu'jam al-Saghir wanda yake mujalladi 1 ne juz'i 2 to akwai kuma al-Masanid wato al-Musnad in ka ji malaman hadisi sun ce Musnad suna nufin littafin da malami ya tattara hadisan sahabbai ko kuma hadisai na ainihin wani sahabi misali sai kaga malami ya zo ya littafi ya ce musnad na Abubakar Siddiq to hadisan Abubakar kawai zai tattara a wannan littafin musnad na Aisha, musnad na Fatima, duk malamai sun rubuta akan haka. To akwai kuma wanda yake zai zama musnad ne na sahabbai, kamar musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ma'ana sai ce babin da ke magana akan hadisan Fatima, duk hadisan sayyidatina Fatima sai kawo su, shi ba zai ce babin zakka ba, babin azumi, babin hajji, a'a. Sai ce kuma musnad Abi Huraira, hadisan Abu Huraira sai kawo su. To sannan malamai suka rubuta littafai, sai ka ji ajza, juz'ul qira'ati khalfal imam, shine wanda muka bayani a baya. Imam al-Bukhari dangane da matsala akan karatu a bayan liman, shin ma mu zai yi ko ba zai yi ba, sai littafi karami haka, juz'ul qira'ati khalfal imam. Lokacin da munasaba ta kama mun zo da wannan littafi mun nuna a jama'a. To sai kuma Bukhari ya sake yin juz'ul raf'il yadaini, daga hannaye din nan a sallah da kake gani, sai Bukhari ya rubuta littafi, shine wannan littafi ka ganshi, juz'ul raf'il yadaini fi salat, al-Imam al-Bukhari ne yayi. Ya kamata ka samu wannan littafi, zai warkar da kai masaloli da dama, saboda waɗannan abubuwa babu su fa a ƙasashen mu. To yanzu tunda aka ce ana son a kawo su, dole a nemi hujjoji. In ba haka ba, akwai mayun sunna waɗanda cinye sunna suke, duk inda suka ga sunna wallahi sai sun cinye ta. To maganin su shine a samo makamai samfurin su kad, wanda yake kare bid'a baki daya, duk inda suka yi magana sai a ce to gashi dalili daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ka ƙaryata ka zama kafiri dan wuta, ka gaggata ka zama mumini. Lallai in ba haka ba, wallahi wallahi in ba haka ba, malaman ƙasar nan mafi yawanci ba sa son a canza tsarin da ake ciki a ƙasar nan. So suke a bar mutane yadda suke kawai, a bar mutane yadda suke. To lallai sai an mallaki littattafai don a yi maganin bid'a, a yi maganin malaman bid'a, domin malaman bid'a sun sha alwashin, sai sun ga bayan sunna, sai sun kafa ainihin bid'a. To lallai ne maganin su shine a yi karatu, karatu wadataccen karatu, sannan a mallaki littattafai ya zama babu yadda za su yi, sai dai su yi kwafa, su yi Allah ya isa. To kuma Allah ba zai isar musu akan wannan ba, tunda ba su da gaskiya. Allah ya shiryar da mu. Wa Abu Dawud, haka al-Imam Abu Dawud ma ya rawaito wannan hadisi bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci. Wa Muslimun, al-Imam Muslim ma ya rawaito ainihin wannan hadisi. Wa Abu Awana, da ainihin al-Imam Abu Awana. Wa huwa mukharrajun fil irwa'i, al-Sheikh al-Albani yace wannan hadisi yana nan, ya fitar da shi a cikin littafin Irwa'ul Galili a cikin lamba hadisi na 316. To duk irin waɗannan hadisai da ake kawo maka na hukunce-hukunce, in kai ka kai matsayin da zaka iya daukan Abu Dawud misali, ka duba hadisan ciki, ka iya hukunta sun inganta ko ba su inganta ba, shikenan. In ko baka kai wannan matsayin ba, to akwai malaman da suka shadare suka yi wannan aiki. Akwai wani babban malami mutumin kasar Somalia, Al-Hafiz Zailai, ya rasu kamar shekaru 800 da suka wuce, Allah ya gafarta mishi. Wannan malami yayi takhrijin hadisan da ke cikin littafin Al-Hidayah, littafi ne na fiqhun Shafi'iyya, Hanafiya. Mafi yawancin hadisai da suke magana akan hukunce-hukunce irin wannan, duk ya faɗi matsayin waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba. To akwai kuma shi kanshi Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yayi wannan Irwa'ul Galil, mun kawo cikakken tarihin littafin, mujalladi 9 na littafin duk da sihira fashi. Duk waɗannan hadisai da kake karanta cikin Bulughul Maram, kaga cewa an yi shakka ya inganta ko bai inganta ba, sai kaga an tsaya an tattake maka wuri ga gaskiyar magana akan su, ga inda aka tashi, ga inda aka kwana, ga kuma inda za a ci gaba gobe. Allah ya shiryar da mu. Wa amara bi zalika al-musii salatihi, kuma annabi ya umarci mutumin nan da yake ainihin wato batacciyar sallah, ainihin lokacin da yazo koyar da shi yadda ake sallah, sai ya umarce shi da ainihin yin zama irin wannan. Fa qala lahu, annabi yace da shi, fa idza sajadta famakkin li sujudika, idan kai sujuda to ka natsu a cikin sujudar taka. Fa idza rafa'ata, idan kuma ainihin zaka dago to faq'ud, ka dago sai ka zauna, ala fakhdhika al-yusra, akan ainihin kafar ka ko cinyar ka ta hagu, kamar yadda muka siffanta da su. Wannan hadisi Ahmad ya rawaito shi wa Abu Dawud, da Abu Dawud bi sanadin jayyidin, da isnadi mai nagarta, da cewa jayyid, da cewa hasan, da cewa salih, duk abu ɗaya ne. To amma in kaga an ce jayyid, to ana nufin bai kai nagartar ta kai hasan ba, don haka da jayyid da salih dukkansu hasan ne, amma ba su kai matsayin da ya kamata ainihin a ce musu hasan kai tsaye ba. Za ka sai ga malami ya ce jayyid, to duk hadisi in dai ya kubuta daga a ce wannan hadisi da'ifi ne, mafi karancin daraja hadisi kenan wajen rashin inganci shine da'ifi. In ya kubuta daga nan, to sai a ce jayyid ko salih ko hasan, to ya halatta ya aiki da shi. amma yana fadawa bangaren da'ifun ko mawdu'un, to shikenan al'amari ya lalace akan shi. Don haka hadisi ba a aiki da shi ko da da'ifi, cewa wai ana aiki da hadisi da'ifi shi fadailul a'mal, abubuwan da suke mustahabbai ne ba a aiki da hadisi mai rauni. Wannan magana kuskure ce. Malaman ma da suka goyi bayanta suka ce tana da sharadi kamar guda uku. Sharadi na farko, kada wannan rauni ya zama yayi tsanani. Sharadi na biyu, kada a fito da wannan aiki kararar bayyana ga jama'a, tunda hadisin da yazo da wannan abu mai rauni ne. Sharadi na uku kuma, kai da kake aikin ka san hadisin mai rauni ne, to karka ce daga annabi ne. In an taba ka dai dama gashi nan dai kana yi, kaga ranar alkiyama baka san mako maka ke, tunda dai kai da kanka an ce daga annabi zaka ce a'a, to daga ina ka ce gashi nan dai mu dai muna yi. Allah ya kiyaye. Saboda haka ba a aiki da hadisi mai rauni. In aka ce kuma za a aiki da hadisi mai rauni, to ina amfanin a ce mai rauni kenan? Har ba amfanin a ce mai rauni. Wa kana yansubu rijlahu al-yumna, annabi ya kasance yana kafe ainihin kafar shi ta dama, wato kafar dama in ya kwantar da ta hagu ya zauna a kanta, to kafar dama kuma sai ainihin kafe ta haka. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla, sai fuskantar da yatsunta sai su fuskanci al-qibla. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To cewa annabi yana kafe wannan kafa ta shi ta dama, al-Bukhari wal Baihaqi su suka rawaito hadisin cewa kuma yana fuskantar da yatsun su fuskanci al-qibla. An-Nasa'i shi ya rawaito wannan hadisi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci. To bayan da aka gama maka bayani akan cewa an dago daga sujudar farko, ya halatta ayi iftirash, irin wannan zama ka zauna akan kafar ka ta hagu ka kafe ta dama, sai kuma yace al-iqa'u bainas sajadatayn, bayani akan halaccin zaman iqa'u a tsakanin sujuda guda biyu. Wato wannan ya nuna ikhtilafu tanawwu kenan, wannan sabani to na nau'i ne, wani lokacin sai kai wannan, wani lokacin sai kai wannan. Amma a wajen tahiyya jama'a, ina ƙara maimaita mana, ba a yin irin wannan zama da ake zama wanda Bahaushe yake kira zaman raquma. To wannan zama da ake cewa zaman raquni ko zaman raquma, to a tsakanin sujuda ne, wani lokacin kai, wani lokacin kuma kai irin wancan. Amma a wajen tahiyya, to zaka ji da tahiyya farko da ta biyu akwai irin yadda sunna ta nuna akai. Wa kana ahyanan yuqi, wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana ainihin wato yin iqa'u. Me ma'anar iqa'u din nan da aka ce yuqi din nan? Sai ce yantasibu ala atibaihi, yana zama akan duwar wayan shi, wa suduri qadamaihi, da kuma gefen yatsun shi. Gefen yatsu shine in ka kwantar da yatsun naka ka durmusa su a ƙasa, zaka ga daidai gaban wajen ƙarƙashin tsakanin yatsun ƙafa ka, inda ake cewa cin ruwa yana kama nan ne, to sudurul qadamaini. To sai zama ya zauna kenan akan su haka, ya kafe kafafuwan sai zo da duwawun shi sai zauna akai, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi Muslim ya rawaito shi, wa Abu Sheikh wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana wa Abu Sheikh da al-Imam Abu Sheikh fi ma rawahu Abu Zubair an Jabir, a cikin littafin shi mai suna ma rawahu Abu Zubair an Jabir, a cikin ainihin wato lamba rakam na 104 zuwa 106, wal Baihaqi, Baihaqi ma rawaito wannan. To wannan matsala ya kamata mu dan tsaya mu bayanin ta wannan takhriji. Wato yana daga cikin nau'i na ilimin hadisi. To ka iya bambanta hadisai masu rauni da hadisai sahihai, wanda yake wannan ita ce asalin manufa ma ta ilimin hadisi. To a taƙaice, daga cikin nau'ukan hadisai masu rauni, akwai hadisi wanda yake mudallas. Hadisi mudallas shine hadisin da aka samu mudallis ya ruwaito shi, hakiya yadda ake faɗe hadisin sai a ce mai al-mudallas, hadisin da aka samu wanda ya ruwaito shi mai magudi ne, shi kuma mai magudin sai a ce mudallis, lamun din sai a mishi kasra. To wannan taglisanci dai nau'i ne, amma a taƙaice akwai wani babban malami cikin tabi'ai, sunan shi Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Wannan malami mutumin kirki ne, ya yi karatu a hannun wasu daga cikin sahabbai, daga ciki akwai Jabir. To sai ya zama in ya je wurin Jabir kai tsaye ya karɓo hadisi, in ya zo zai karantar da ɗaliban shi sai ce haddasana Jabirun. Idan kuwa bai samu zuwa wurin Jabir kai tsaye ba, ya zama wata matsala ta sa bai je makaranta ba, sai ya je ya koyo karatun da aka yi a yau a wurin wani ɗalibi. To in ya san cewa wannan ɗalibi
ba a karban hadisi a wurin shi, to ku daliban shi in yazo zai karantar da ku hadisin, sai ya ji kyamar ya faɗi cewa wannan dalibi ne ya karantar da shi, don za ku ce to ai wannan ba a karban hadisi wurin shi. To tunda yana son ku karba, sai ya share sunan wanda ya karantar da shi hadisin, sai ya jona sunan shi da sunan malamin shi Jabir, tunda dama an saba cewa yana ruwaitowa daga Jabir. To amma duk da wannan irin abu ba sa yadda su yi ƙarya, ba zai ce haddasana Jabir ba yau, tunda ba daga wurin Jabir ba ne kai tsaye, sai ya ce an Jabir ko anna Jabiran kala, ko ya ce daga Jabir, ko kuma ya ce lallai Jabiru ya ce. To malaman hadisi sai suka bi suka tsuntsunce duk wani mai yin irin wannan, sai suka rubuta littafai a kai, sai suka sa musu tabaqatul mudallisin, duk aka bi aka tona asirinsu, wane a ce yana tadlisanci, wane yana tadlisanci, Ibn Jurayj yana yin tadlisanci, Al-Hasan al-Basri yana yin tadlisanci, Abu Zubairi yana yin tadlisanci. To dukkan hadisin da Abu Zubairi ya ce haddathana Jabir za a karba, amma duk hadisin da ya ce an Jabir ba za a karba ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To sai ya zama, sai ya samu wani dalibi kwaya ɗaya mai hazaka, shine Lais ibn Sa'd, wanda yake abokin Imam Malik ne. Da Lais yazo ya koyi karatu a wurin shi, ya rubuta hadisan, har ya fito kofar gida sai ya koma ya ce ala gafarta malam, waɗannan hadisai dukkan su kunnanka ya ji su daga bakin Jabir? Sai ya ce a'a. Sai ya ce to ka ware mun waɗanda kunnanka ya ji daga bakin Jabiru. Sai malamin ya sanya alƙalami ya mishi alama, wannan su ne na ji, waɗannan kuma na ji ta wata hanya ne. To daga nan sai malamai suka ce to duk inda wani ɗalibi ya zo ya ce ya karɓo daga Abu Zubair, Abu Zubair bai ce haddasana ba, sai ya ce an, to ba za a karɓa ba. Amma idan Lais ya zo ya ce Abu Zubair ya ce an, to za a karɓa, saboda ya riga ya ware mishi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai aka samu wannan babban malami Abu Sheikh Al-Asbahani, wani malami ne mutumin ƙasar Spain, Spanish ne, garin da aka yi risala ke. Sai zo sai ya ware hadisan da Abu Zubair ya ji su daga Jabir. Mun fahimta? Hadisan da Abu Zubair ya ji su daga Jabir. To shine sai rubuta wannan littafi cewa ma rawahu Abu Zubair an Jabir. To daga nan ne Albani ya dauko mana wannan hadisi. To kuma Abu Zubair din nan shi ma yana da wani almajiri irin shi. Shi ma mudallisi. Shi ne Ibn Jurayj. Ibn Jurayj babban malami ne, amma shi ma kuma yana tadlisanci. To in aka samu Ibn Jurayj ya karbo daga wurin malamin shi Abu Zubair, dukkan su suka ce an, sai a ce hadisin ya mutu murmus, riwayatul mudallis anil mudallis. To menene misalin wannan? Shine misalin hadisin da al-Imam Tirmidhi da Ibn Hibban suka ruwaito cewa wai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace an kusa a samu zamani wanda mutane za su rasa inda za su yi karatu, sai dai su daura sirdi su tafi ainihin, ba za su samu wani malami da zai biya musu karatu ba, a'lama min alimi Madina, fiye da malamin Madina. Malikiya suna fasara wannan hadisi da cewa Imam Malik ne, wannan hadisi yana nuna darajar Imam Malik. To abu na farko, an yi sabani dai game da fasara wannan hadisi. Dama wasu suka ce Imam Malik, wasu kuma suka ce a'a, lokaci ya kusa zuwa da ba inda za ka samu karatu sai Madina. To kafin a je ga fasara, hadisin ya inganta tukuna? To wannan hadisi sai ya zama dukkan inda isnadin shi ya zo, Ibn Jurayj ne ya ruwaito, ya ce an Abi Zubairi, Abu Zubairi kuma ya ce an Jabir, don haka sai hadisin ya zama da'ifun, bai inganta da wannan hadisi. Don haka yanzu ce a nemo wata falalar daban, amma wannan bai inganta ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan hadisin shi kuma sai zama akasin haka ne, shi ma Ibn Jurayj ne ya ruwaito shi daga Abu Zubairi, daga Jabir. To amma kuma sai zan akasin haka, Ibn Jurayj sai ya ce haddasana Abu Zubair, Abu Zubair kuma ya ce haddasana Jabir, don haka sai hadisin ya zama sahihi, ba don haka ba Albani ba zai hujja da shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka al-Imam Az-Zahabi ya ce a cikin sahihi Muslim akwai wasu hadisai waɗanda zuciyata bata natsu da su ba, sai ya ce duk inda ka ga riwayar Abu Zubair daga Jabir, ya ce to wannan riwaya ka kau da kanka, ainihin daga kanta bata inganta ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. to sai malam yace wa qad sahabna al-qayyim rahimahullahu ta'ala haqiqa ibn al-qayyim yayi kuskure kuskure ya samu ibn al-qayyim Allah ya gafarta mishi fa qad qala ba'da an dhakara iftirashahu sallallahu alayhi wa sallama bayna sajdatayni ibn al-qayyim da yazo a cikin littafin shazab al-ma'ad da ya fadi cewa annabi yana yin irin wannan zamanin iftirash ko to sai yace ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع yace a wannan wuri tsakanin sujuda zuwa sujuda to ba a samu wani jalsatun ghaira hadhihi inda irin wannan zaman ba a samu koyan ne ba kun fahimci abin da ibnu qayyim yake nufi wato in kai sujuda ka dago to in ba zaman istirashi ba ka zauna akan kafar ka ta hagu ka kafe ta dama to ba wanda aka samu daga annabi shine albani yace ibnu qayyim yayi kuskure akan haka Allah ya ji kanshi dalili sai yace qultu ni albani albani ne litafi sai nace wa kaifa yasihu hadha sai za a ce wannan magana ta ibnu qayyim zata zama daidai wa qad jaa al-iqaa'u min hadith ibn abbas fi sahih muslim bayan iqaa'u yazo a cikin ainihin hadisin ibnu abbas muslim ya ruwaito hadisin wa abi daud wa tirmidhi wa sahahahu abu daud da tirmidhi ma sun ruwaito wannan hadisi tirmidhi ya inganta shi wa ghairihim hakanan wadansu malaman da sun ruwaito wannan hadisi ungaru sahiha ash-shaykh al-albani yace ka karanta silsilatul ahadith sahiha wato lamba hadisi na 383 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a cikin mujalladin farko kenan sai yace wa min hadith ibn umar haka kuma ibn umar ma ya ruwaito irin wannan hadisi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa inda al-bayhaqi bayhaqi ne ya ruwaito wannan hadisi wa sahahahu ibn hajr ibn hajr ya inganta wannan hadisi ma'ana kun ga anan ibn al-qayyim babban malami ne da yabe sai ya ce wannan zama na iftirashi kawai aka samu annabi yana yi to wanda ma'auni ne albani ya iya gane cewa wannan babban malami da ke sama da shi yayi kuskure sai ya ce tun daga shi yazo cikin waɗannan littafai cewa annabi yana irin wannan zama banda wancan wato annabi yana hada biyu kenan to wannan malami da yace ɗaya ne kawai annabi yake to yayi kuskure kun ga ma'auni kenan ashe kafin ka iya gane cewa malam wane yayi kuskure sai in kana da ya saba nasi karara abin da ibnu qayyim ya faɗa da cewa ya annabi yana yin zaman iftirashu a wannan wuri da shikenan amma sai yace in banda zaman iftirashu babu zaman da annabi yake sai aka samu annabi na yin zaman iftirash kuma yana yin na iqa'u to cewa annabi ɗaya yake a wannan wurin baya yin ɗayan a wani lokaci to shine ake cewa kuskure to ya aka gane kuskure aka ce saboda gashi an ruwaito cikin waɗannan littafan to kamar yadda na faɗa kwanaki abinda zai baka mamaki shine waɗannan littafai tun daga Muslim din da Abu Dawud da Tirmidhi da ainihin abin nan da yake da suna Bukhari al-Imam Ibn al-Qayyim ya haddace su sai amma za kai mamaki yaya aka kuma yake musu wannan abu kamar yadda na ga mana tarihin rubuta wancan littafin nashi ya rubuta shi ne ba tare da littafin shi a kusa ba da kayan rubuta littafin don haka dole wasu kurakurai suke ta faruwa a ciki wancan littafi nashi Zadul Ma'ad don haka wannan littafi a Sheikhul Albani ya dauke shi ya gyara shi ya sa mishi At-Ta'liqatul Jiyad na shayin bayani akan wannan matsala warawa Abu Ishaq al-Harbi fi Gharib al-Hadith yace al-Imam Abu Ishaq al-Harbi ya ruwaito a cikin littafin shi Gharib al-Hadith wannan littafi Gharib al-Hadith zamu zo sai mun zo kan matsalar ajinu a cikin sallah matsalar dunkula hannu shine littafi kadai da ya ruwaito wannan hadisi na maganar dunkula hannu a cikin duniyar ilimin hadisi to in lokaci yazo zamu zo da wannan littafi saboda a nuna jama'a kuma a karanto hadisin kai tsaye daga ainihin cikin shigaji yaya ne yazo sai al-Imam al-Baihaqi kadai da ya ruwaito shi da ma'anar shi amma cikakken bayani na maganar in annabi zai tashi dunkula hannun shi yake to littafin Gharib al-Hadith shi kadai ya ruwaito shi da isnadi ainihin hasan to wannan littafi yanzu albani zai hujja da shi ne akan wata mas'ala amma in muka zo bai wuce nan da ƴan kwanaki ba kamar kwanaki 4 zuwa 5 to sai a zo da littafin sai a tattauna mas'alar insha Allah ta'ala sai ka ji yadda bayanai yake babu mamaki mai zama gobe ne domin in mun zo zamu tattauna mas'ala game da jilfatul istiraha ko da yake muna son mu tattauna akan ta ala ayyi halin dai nan da ƴan kwanaki kadan za a zo da wannan littafi a buga misalin shi wannan littafi ne kamusu ne na hadisi kamar yadda na sha faɗi littafin mujalladi 5 ne juz'i 15 to a cikin ainihin shine albani yake cewa Abu Ishaq al-Harbi ya ruwaito a cikin Gharib al-Hadith wannan da kaga ya sa jimun yana nufin mujalladi na 5 mun fahimci wannan da kyau. Takarda ta 12 fuska ta farko, domin a lokacin da Albani ya hujja da wannan littafin ba a buga shi ba. Littafin almajirin Imamu Ahmad ne ya rubuta shi, almajirin Imamu Ahmad ibn Hanbali, amma ba a taba buga littafin ba sai so daya 1982 aka buga shi a Makka a jami'a ta Ummul Qura, ana rabawa dalibai waɗanda suke ainihin yin master degree a lokacin. Dan haka littafin zaka ga ko a kasuwa yana da karanci, to amma alhamdulillah walahul minna na samu wannan littafi yana nan a wurina alhamdulillah. An tawusin daga Tawus annahu ra'abna Umara وابن عباس يقعياني قاوس يجي ياغا عبد الله دان عمر دا عبد الله دان عباس سنا يين زمان اقاءو واتو اتسكانين سجودا غدا بيو كينن وسنده صحيح الاسناد وان حديثي مي انغانشي ني تو كاغا ينزي ابن القيم ياي كوسكوري كينن كو بي كوسكوري با تون دا شي دغا النبي دغا صحابي دوس سن تبتا سكن يي وان اقاءو وني لوكاتين ابن القيم كوما ياتي ا افتراش كداي النبي يكي تو تون فاركو داما دوبيلا دبي دا الباني يمنا سيتي وقد صحاب القيم سيتي رحمه الله ابن القيم ياي كسكري سيتي الله يجي كانشي تو wannan ita ce aqidar mu. In ka ji daga bakin wasu cewa wai mu salafiya muna zagin malaman fiqhu, to kace Allah ya tsine mai ƙarya. Mu ne da bakin mu malamin ya kuskure sai mu ce Allah ya gafarta mishi. Duk wanda ka ji mun tsine mishi ko mun zage shi, dama zagajje ne a bisa harshen shari'a, to mun ka zo ba za mu sassauta ba. Amma malamin hadisi ko malamin fiqh ko wani malami yana bayani sai ya kuskure, sai a ce yayi kuskure, sai a ce Allah ya ji kanshi. To su waɗannan muqallidai waɗanda suke ta'assubanci ga mazhabobi, abinda suke so shine duk maganar da wani malamin fiqh ya faɗa kawai sai a dauke ta, kada a bincika daidai ce ko ba daidai ba. To wai da zaran ka ce to malami kaza na fiqh yayi kuskure, sai ce to kun ji ya zagi malaman fiqh, kun ji abin da muke gaya muku. To shin cewa wane ya kuskure zagi ne? Bahaushe ne kai ko kuwa kai bobawa ne? Cewa wane yayi kuskure, akhta'a, yayi kuskure zagi ne? Ba cewa aka yi malam wane yayi fasikanci ko yayi fajirci ba, cewa aka yi malam wane yayi kuskure, ma'ana ya tafi neman daidai kenan, sai Allah bai yi mishi gandakatar, bai bashi dacewa ba, sai aka san haka sai a kira wannan kuskure. To ba a zagin mai kuskure ai, kuma cewa yayi kuskure ba shine zagi ba. To dan haka mu a cikin aqidar mu mun yarda cewa babu wanda baya iya kuskure sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka har sahabbai mu a cikin aqidar mu yana iya yiwa su yi kuskure. Sahabi zai iya yin kuskure, ya nufi matsala kaza sai zama ya kuskure daga abin da yake daidai. In kuwa an ce duk abin da sahabi ya faɗa daidai ne, wannan hallaka ce. To a ƙarƙashin haka ne sai suka kaga hadisai guda biyu cewa wai Annabi ya ce ashabi kan nujumi, wai sahabbai na kamar taurari suke. Manikta daitum kadihta daitum, wanda duk kuka bi kun shiryu. Wannan hadisi mun tsaya mun tattake bayani akan shi a farkon karatun wannan littafi, cewa wannan hadisi sanadan wa matnan shar'an wa aqlan bai inganta ba. Na isnadin shi da matanin shi bai inganta ba, a shar'ance bai inganta ba, sannan a hankalce duk wanda ya kai ilimin taurari to ya san cewa wannan hadisin ban kaura ne, domin ba kowace tauraruwa ce zaka bi ta shiryar da kai hanya ba. Akwai ilimi na taurari wanda ba ce mishi ake ilmin nujum ba, ilmin nujum sai a ce wannan nau'i ne na bokanci kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmin falak, wanda duk ya kware game da ilmin falak, ko kataye a daji in ya daga kai in ya kalli taurarin sama zai iya bin ya gano inda zai tafi hanyar garin su, shine Allah ya ishara a cikin shi Qur'ani yace wa bin najmi hum yahtaduna, suna shiryuwa da taurari. To wanda duk ya san irin wannan ilimin, ta hanyar irin wannan ilimin ne za a gane cewa gobe rana za ta fito karfe kaza, lokacin sallah azhar zai shiga kaza, la'asar za ta fita kaza, rana za ta fadi kaza. Wannan ilimi ne tabbatacce a musulunci, matukar an samu wanda ya kware akai in ya magana za a yarda akai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To irin wannan ilimin wanda ya san shi, to da ya kalli wannan hadisin ya san ban kaura ne a ce wai Annabi ya ce sahabbai na kamar taurari ne. Ma'anar taurari duk wanda kuka bi za ku shiryu kenan. To duk wanda ya karanta ilimin falak ya san ba kowane tauraro ne ake bi a shiryu ba. Wani tauraron wallahi in ka bi shi to ba Kano za ka yi ba, Sokoto za ka tsinci kanka. To kai da ba Kano za ka tafi ganin gida Kano, sai ka bi wani tauraron sai kai ka Sokoto, shiryuwa kai ko bata kai. haka mata ka san abin da kake ciki. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi bai inganta ba. To sannan suka sake kawo wani hadisin wai ikhtilafu ummati rahama. Sabanin al'umma ta rahama ne, shine za su ce an ce sabanin malamai rahama ne. Duk wanda ka dauka yayi daidai. Haba jahalun biddin, jahiltar addinin musulunci ne a ce wai sabani rahama ne, sabani bala'i. Allah ya kiyaye. Wa rahimallahu al-imama Malik. Albani ya ce Allah ya ji kan Imam Malik. Haythu qala, yayin da al-Imam Malik ya ce, to yanzu ga Albani ma yawa Imam Malik addu'a. Wato mutane sun kasa fahimtar mu. Ku tsaya ku yi mana adalci, ku saurare mu da kunne na adalci. Ku fahimci menene muke bayyanawa na aqidar mu. Mu ba ma jin shakkar kowa wajen bayyana aqidar mu. Duk malamin da ya kamata a tsine mishi a shar'ance, wallahi karatu yazo kanshi sai ku ji mun kira sunan shi kai tsaye mun kantsama mishi tsinuwa, saboda a shar'ance ya tantanta tsine mishi. Ba ma shakkar mabiyin shi ko wani kowane ne a shar'ance. To duk wanda ka ji mun ce rahimahullah, wallahi tun daga fatar bakin mu har kalkalamin mu har zuciyar mu haka yake rahimahullah. In ya kamata a ce la'anatullahi alaihi, kamar wa? Kamar Ibnu Arabi, kamar Faruq, kamar Ibnu Sab'in, kamar Sheikhul Tilmisani, duk waɗannan sai mu ce la'anatullahi alaihim ajma'ina ma al-Khumaini. Sai mu hada har da Khumaini mu ce duk waɗannan Allah ya tsine musu albarka. Saboda mai tsinannu ne a shar'ance. To amma Imam Malik in ka ji mun ce rahimahullahu, to haka yake har zuciyar mu. To shakkatowa ake shakka kuma kenan. In ba haka ba, yadda Imam Malik yake da magoya baya, ba Khumaini haka yake da magoya baya? Yadda Khumaini yake da magoya baya da Imam Malik, haka Sheikhul Tilmisani, haka Ibn al-Faruq, haka Ibn Saba'ina, duk wasu zindiƙai ne cikin malamai waɗannan. Shi yasa in wani ya ce ai da kaji suna cewa Allah ya ji kan Imam Malik din nan, wallahi ba da gaske suke ba, to ka ce mishi to meye gaskiya? Mu ba shi'a muke ba, don haka ba shi cikin addinin mu cewa taqiyya, abinda bakinka yake faɗe da abinda yake cikin zuciyarka. Abin duk da ke cikin zuciyar mu sai mu fito mu gaya maka. Don ne mu ba ma son nan gaba mu samu tarwatsewa a cikin tafiyar mu. Don haka ran da ka zo daga ran nan zaka fara fahimtar inda muka dosa. Kai tsaye mun ce mu dai na farko ba ma bin wata dariƙa. Duk inda wata dariƙa take a duniyar nan bata ce, mun aje ta gefe guda. Sannan muka ce ba ma bin mazhaba kwaya daya, amma ba mu ce mazhaba bata bace ita. Muka ce ba ma bin mazhaba kwaya daya cikin mazhabobin nan guda hudu. Muka ce duk mazhabar da ta dace da daidai, to za mu bi ta akan wannan. Don haka ba ita muka bi ba daidai din muka bi, shine mazhabin salafiyya kenan. Saboda waɗannan limamai na fiqh duk da kake ji baki ɗayan su salafiyya ne, suna bin Annabi da sahabbai ne. To inda suka kawo fatawa suka dace sai mu bi, inda suka kuskure sai mu aje kuskuren, sai mu ɗauki abin da yake daidai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sa'annan muka ce mu ba ƙarƙashin wata ƙungiya muke ba. Me yasa muka ce ba ƙarƙashin wata ƙungiya muke ba? Ba ƙungiya ne addinin musulunci ya hana a kafa ba, amma addinin musulunci ya hana ta'assubanci da ƙungiyanci. Sai kuma muka waye gari mu ga an kafa ƙungiya ai wa addini aiki, ai wa sunna aiki, amma an koma ane wa ƙungiya ta'assubanci, irin ta'assubancin da ƴan ɗariƙa ke wa ɗariƙa. Don haka sai muka kyamaci ƙungiya, sai muka ce to mu tsaya kawai. Mun an taba mu sai mu ce mu salafiyya ne. Ina ma'anar salafiyya? Allazina kanu ala millati salaf, waɗanda suke bin tafarkin Annabi da sahabbai. Don haka duk abin da ya kama sai mu ce to ya Annabi yayi, menene sahabbai suka yi? Mun fahimci wannan da kyau ko? Idan ba a samu nan ba, sai mu ce to ina fatawar wasu manyan malamai cikin waɗannan malamai. Amma mu ce malikiya kawai muke bi. Duk wani hadisi ko wata aya in ta saba malikiya ba za mu bi ba, ba haka muke ba. Tariqa kuwa dama can sai suka gina ta akan wata ka'ida, don haka ita gaba ɗaya sai muka aje ta gefe guda. Jama'a mun fahimci wannan? To ƙungiya fa, mutane za su kafa ƙungiya, duk wanda za ga ya kafa ƙungiya sunan da yasa sai ka ji suna ne na alheri, sai daga baya sai shedan sai zo ya tafa shi gaba. Don haka muka ce mu ba za mu shiga ƙungiyar kowa ba, kuma mu ba za mu kafa ƙungiya ba. Don haka mu ba ƙungiya muka kafa ba. Yadda ko ga haka sai dai mu zo muna karantar da mutane addinin musulunci, duk abin da za mu yi a haka za mu. To duk wanda zai kafa ƙungiya ya kafa ƙungiya, amma ya cire son zuciya. Son zuciya na farko da zai cire shi ne ya sakar wa zuciyar shi ragaman linzamin, duk inda ya ji ko ya ga gaskiya zai ɗauka zai bi, ba sai ɗan ƙungiyar shi ba. To zai haka samu matsala. Masu ƙungiya in baka bi ƙungiyar su ba, gaba ɗaya duk abin da ya fito daga bakinka sai su ce sharri ne. To kun ga wannan asali ba ƙungiyar ce sharrin ba, sharrin su ne suka haddasar da shi. Ashe da za su janye wannan irin son zuciyar fa, sai zama akan hanya domin kungiya ana kafa ta ne don aiwa addinin musulunci aiki kamar mota ce za a tafi Kano idan da muna da wani fuffuke da zamu hau mu tashi mu tafi Kano ba ruwan mu da mota to ashe wannan mota wata hanya ce da za ta kai mu kai ga bukatar mu to kungiya ana kafa ta ne don ta kai zuwa ga wasu ayyuka da ake son aiwa addinin musulunci amma ba a ce a kafa kungiya kuma kungiya ta zo ta ne wa sunna jafa'i ba a ce kaza sunna ne sai a ce to amma malaman kungiya sun hadu akan cewa ba za a yi aiki da wannan abun ba sai mu ce Allah wadare da irin wannan ijma'i bi isal ijma'u huwa to shine Imam Malik yace ma minna min ahadin illa radda wa radda alayhi illa sahib hadha alqabr Imam Malik yace cikin mu ma'ana susuwa susu manyan malamai kenan yace cikin mu babu wani sai wata ran yayi raddi sai wata ran an yi mishi raddi sai dai ne wannan kabarin sai nuna kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ce wannan magana Imam Malik ya fade ta ne dab da rasuwar shi Imam Malik sai dai shekara 90 a duniya da wani abu to mafi yawanci rayuwar shi sunna yake karantarwa to ya karantar ya bada fatawoyi to yanzu ya zo rasuwa sai ta taro daliban shi suka kewaye kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace cikin mu da kuka gani babu wani malami sai ya zama wata ran yayi daidai ya an karbi daidan shi wata ran kuma sai ya kuskure an tunkuɗa wannan magana ta shi sai ya ce sai dai mai wannan kabarin sai nuna kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kar ku dauka na shekara 90 ina karantar da ku ku dauka duk fatawa nan gaba in ta zo ta saba mini ku ce ba za ku dauka domin mutane suna irin wannan malami ya zo ya karantar da su daga baya ya tafi shikenan sai su kwanta sai su daina karatu da an taba sai su ce su da malam wane bai bai karantar da su ba kuma menene ya rage musu su yanzu a duniya su kawai mahadisi ke jira yi to duk abin da ka zo musu shikenan ba za su dauka ba to shine Imam Malik yake kwabar daliban shi game da yin haka wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wa sallama ya nuni zuwa ga kabarin Annabi cewa Annabi ne kawai baya yin kuskure shine duk abin da ya fada ba zabi sai a ji abin wani lokacin zaka ji ba dadi jama'a kace kaza sai a ce Annabi ya ce kaza sai ka ji wani daci ya taho cikin makogoran ka to daure ka fada abin da kake son ka fada na mugun magana din amma ba haka ba kaga cewa shekara ka 60 kana kaza rana ɗaya sai a zo a ce maka kaza din nan ba daidai bane ga wanda yazo daga Allah da ko daga Annabi wallahi ba ka daure imanin ka ba kuma zaka iya bi ba saboda wannan abu ya zama jinin ka da bargon ka to amma in ka daure fa sai kaga Allah ya maka gamdakatar Allah ya shiryar da mu wa qad amila bi hadhihi sunnati jama'atun min as-sahaba wa tabi'ina wa ghayrihim an samu wasu jama'a da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗansu ma waɗanda suka zo baya sun yi aiki da ainihin wannan sunna ta yin iqa'u kenan wani lokacin ayi zama irin na raquma a tsakanin sujuda wa qad fassaltu al-qawla fi dhalika fil asl ash-shaykh al-albani yace nayi cikakken bayani akan haka a cikin al-asl wato al-asl din shine asalin littafin da ya biye takharijin wannan littafi na sifatus sala ne mana bayanin shi a baya qultu ni albani wato albani ne littafi sai nace wa hadha ghayru al-iqa'a al-manhiyyu anhu amma wannan iqa da kaji an ce sunna ne to ba fa irin wanda shari'a ta hana bane kama sa ya ati fi jinsati tashahhud kama yadda yake zai zo a bayanin ya zaman tahiya a zaman tahiya to akwai wannan zama shine wanda aka hana zamu zo mu bayani amma wannan iqa da kaji sunna ne wujubu latmi inani baina sajdatayni wajabtin natsuwa tsakanin sujuda guda biyu in kai sujuda ta farko ka dago to ba wai daga dagowa sai kuma ka koma ba kai tsatsagen kuciya sai ka zauna dafa an ka natsu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yatma inni hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi manzo Allah ya kasance ya dago daga ainihin wato sujuda yana natsuwa har sai kowane kashi ya koma inda yake wannan hadisi al-Imam Abu Dawud wal Baihaqi suka ruwaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa amara bi zalika al-musii salatihi kuma annabi ya umarci al-musii salatihi da yin haka wa qala lahu annabi yace la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika sannan wani daga cikin ku musulmi ba za ta cika ba har sai ya dago daga sujuda ya zauna ya natsu wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi wal Hakim da Hakim wa sahahu hakim ya ainihin wato inganta wannan hadisi wafaqahu adh-dhahabi al-imam adh-dhahabi ya muwafaqa dashi wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatihi wani lokacin annabi ya ta ainihin wato wannan zama in yayi sujuda ya dago to zaman da zai koma din nan wani lokacin yana tsayatawa har ya zama tsawon wannan zama ya kusa daidai da tsawon sujudar tashi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, gashi yace al-Bukhari wa Muslim su suka ruwaito wannan. Wa ahyana wani lokacin yamkutu, in ya dago daga sujuda sai ya zauna, hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya, har ma wani yace ko annabi ya manta ne, ai ma annabi ya manta sallah yake, sannan sai aga ya daga ba mantawa ba ko ibada yake. البخاري ومسلم سوسك رويتين من حديثي. قال ابن القيم الإمام ابن القيم سيتي وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة وأن السنة متى نسنوا إذا اتتلد زمن صحابة سكوش كنت انتعى من ذلك نفي زمن نند أجل أكان من سجودة قرابي أدئكو ومتى نديوا تند جبايا صحابة أينهم سكوات أدوى أن السنة وأما من حكم السنة dangane da cewa wannan hukuncin ta sunna ne ko irin wannan zama, walam yiltafat ila ma khalafaha, to bai kamata ma a waiwaye abin da ya saba mata ba. Duk wani abu da ya saba wannan karka ce to ai yanzu mutane sallar da suke cikin gaggawa ne daga an yi tsage sai a dago kai, yace ba za a dubi duk abin da ya saba wannan sunna ba. Fa innahu domin kuwa la ya'ba'u bima khalafa hadha alhadi, ba za a kula da duk abin da ya saba wannan shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka ka koyi addini da dalili. Shi yasa muke cewa ko malaman Islamiya da suke karantar da yara da mata, in kuka zo za ku koya musu koda abin da yake kun ga cewa karfin karatun su bai kai ba, to in kun faɗa ku marmaza ku rinka danganta abin ga Allah ko ga Annabi, in dai haka ne kun ce kaza sai ku ce saboda Allah ya ce, saboda Annabi ya ce. Tarbiyyar yaran ake son ku yi akan haka. To sai zama waɗannan yaran ko kun mutu babu wani shehi da zai zo ya danke sai ya zuba su a ɗarifa, babu wani zindiki da zai zo ya ba su shi'a, duk wanda ya zo sai su ce ina ne Allah ya ce ko Annabi ya ce, duk girman naɗin shi ya cire tabaran shi ya cire komai sai ya kawo hujja. Mun fahimci wannan da kyau. Amma ba haka ba, dama kun saba kawai gaya musu ra'ayinku, in wani ma ya zo sai ya gaya mishi ra'ayin shi kenan, sai a batar da su kenan. Allah ya shiryar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.